Baki Mayang Kauya. Dawowar tsohon Prime Minister Jamhuriyar Nijar Hamma Amadu bayan juyin mulki ya haifar da ayar tambaya a zukatan ƴan ƙasar. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa, tsohon Prime Minister Jamhuriyar Nijar kuma madugun ƴan adawa yana kulle a kurkukun filinge sakamakon zarge-zargen tada tarzoma da kuma safarar jarirai. Sa'ad da ya nemi izinin wata kotu domin tafiya duba lafiyarsa a ƙasar Faransa a watan Afrilun shekara ta 2021. To sai dai tsohon Prime Minister ya ƙi dawowa bayan shuɗewar wa'adin makonni biyu da kotun ta bashi, inda ya ci gaba da zaman gudun hijira a ƙasar ta Faransa da ma wasu ƙasashe. Sai kwatsam a makon jiya ya koma ƙasar ta Nijar bayan juyin mulkin soji da ya hanɓar da gwamnatin Mohamed Bazoum da ke taƙaddama da shi. Magoya bayansa irin su Muhammadu Maiduka sun yi ƙoƙarin bayyana dalilin dawowar ta Hamma Amadu a wannan lokaci.
Hamma a matsayi ne da ɗan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki, don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa cikin wanga hali da ƙasar Nijar ta kan. Experience ɗin da aggare kuma da ilimi da Allah ya bashi.
To sai dai bayan dawowar tashi, rahotanni sun nuna cewa Hamma Amadu ya mika kansa a gaban kotu tare da buƙatar a bashi beli irin na sakin talala, kuma kotun ta amince duk kuwa da arcewar da ya yi a yayin da yake tsare a kurkuku. Wannan lamari ya saka ayar tambaya a zukatan manazarta lamurran siyasa, inda ma wasu ke zargin ta yiwu ya dawo ne bisa gayyatar gwamnatin juyin mulkin ta soji da nufin ɗora shi kan mulki a fafutukar mai da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya. Sulemaje Rojeto ɗan jarida ne kuma marubuci da ya yi nazari kan makomar siyasar tsohon Prime Minister Hamma Amadu.
Da walakin guda a walki haka ta'a Hamma bai tasowa daga ƙasar Turai ya shigo ƙasar nan, kuma a ce shi ne ɗan siyasa na harko a cikin waɗanda duk anka kama ɗin nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa, a ce shi ne na farko da aka fara saki kuma aka bashi sakin talala. Wannan mu a namu na fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su a kan Hamma, wataƙila suna ganin zai iya dawa musu su tafi da jagorancin ƙasar nan yadda ya kamata, ko kuma suna shirya shi a matsayin ɗan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai ɗaukar ƙasar nan kuma ya farfaɗo da martabar ƙasar nan. To ba nan gizo ke saƙa ba, ɗan ƙasar Nijar ba ka cila samun shi ɗan takara a yau, saboda kaga kowa ya san cewa Hamma kotu ta hukunta shi, ta yanke mishi hukunci akan wannan matsala da ta shafi safarar yara, ko in ce sayo yara daga ƙetare a matsayin yanshi, kuma ta dalilin haka an ka hana mishi yin takara. To yanzu naga har waɗansu suna tunanin cewa za a yahe mishi kwata-kwata, ko a yahe musu kwata-kwata duk waɗanda a cikin wannan abun. To ka san an yahe wannan abun duk wanda ya ci garabarsu a cikin waɗanda aka kama wannan ta dalilin Hamma ce. Wannan kuma yana nuna cewa muna tamkar sojojin za su ba Hamma mulki, ma'ana ba zaɓen ƙwarai za a yi ba. Shi kuma wannan babban matsala ce, ina son in ja cani tun yanzu ya ja kanshi bisa kan abun da ya iske kotu ta yanke. In har sun ka zo suka yahe suka ce an yahe musu kwata-kwata, an ka maido Hamma clean face ɗin shi, sabon aihuwar shi ba ya da laifi a kotu ko kaɗan, to lalle da lalle ba ina kira ga 'yan ƙasa ba ne, abun nan zai kawo matsala babba wadda ta hit komi tashin hankali a cikin ƙasar nan. Amma ni abun da nake kira jan hankali na nake, har sojoji suka kura su kuskura suka gata ta Hamma cikin wannan tahiya, 'yan ƙasa fahimta za su yi. Saboda Nijar yanzu ba jahillai na ke nazarin al'amuran yau da kullum ba, mahankalta ne, mailmanta. Ko cikin sojojin yanzu in ka diba majoritaikin officer superior kin musa intellectual.
To sai dai kuma a tabakin wani dan fafutuka kuma mai sharhi kan lamuran siyasa, Alhaji Nasiru Saidu Biri ya yi kama da mutum.
To kamin ma ya zo ya yi sanarwa ga wata kafar watsa labarai cewa yana jiran wanga al'amari ne jira ga daidai ta shigo ya shigo kuma ya tai gaban shari'a ta ba shi saki na talala ko kuma ta ba da belin shi yanayi ne wanda ɗan ƙasa sun saba da shi na a ce an yi mutum sakin talala ko an ba da belin shi yanzu irin inci wanda gare shi a cikin wannan sakin talalan ita doka ta tanada shi kuma ya tabbatar da shi duk da yake Nijar an saba da mahi yawancin 'yan siyasa galibin su duka cikin sakin talala ne suke amma wannan bai hana musu ba sun ka gudanar da ayyukansu na siyasa wasu cikin su cikin sakin talala sun ka zama minister wasu sun ka zama DJ wasu sun ka zama duka irin abubuwan suka yi zama a cikin siyasa
wasu na ganin gayyata ce ta musamman ko kira ne daga sojoji suka gayyato shi ya dawo gida watakila a kan shirin share masa hanyar cin zaben da ake hasashen za a shirya a nan gaba
to shi prime minister Lamin Zanci kankan shirar da ya taron 'yan jarida ya yi zance musamman na shi Muhammadu cewa yana iya shigo dan kasa ne kamar kowa kowa sarar abin da ya gai kenan wannan tana ba da dama a karanta maganar shi kamar cewa a lokacin da ake cikin wanga na ceton kasa suna buƙatar dukkan 'yan ƙasar Niger su haɗa kanunsu in ma wani yanayi na ƙiyayya ko na ba a tsakanin mutane to a jingine shi har a gama wannan kokowa wadda ake ciki wannan ana iya mai wannan fassara sun buƙato shi ne domin yana da matsayi a cikin siyasa kuma ana buƙata a haɗa kanun 'yan ƙasa duka a jingine siyasa dabra har a ƙare wannan kokowa
wani tunanin kuma da ya saka shakku kan lamarin na Muhammadu shine kasancewar zamansa a Faransa a lokacin da yake gudun hijira abinda ya sa wasu ke ganin ko Faransa ce watakila ta turo shi da zimmar ya sami kai ga ikon kasar domin ci gaba da kare maradunta wanda shi ma Nasiru Saidu yace baya tunanin yiwuwar hakan
wannan shine addawayar kamar hankali ya dauka tunda yana cikin na farko waɗanda sun ka soki lamarin Faransa tun yana can kasashen waje inda ya nuna cewa bai kamata ba a ce ƙasar Faransa ta ci gaba da yi mutane mulkin mallakawan ta kai mutane ya ɗauki matsayi irin na 'yan fara hula irin na sojojin nan irin na duwan ɗan ƙasa wanda ke kokowa a rabu da wanga galibi abinda Faransa ta kai mutane kenan a kowuya a ce ita Faransa ta ga mutum ya yi mata wannan abu kuma a ce har yanzu ta raba gare shi galibi in ta ga irin wannan abu tana tsarguwa ma ga ɗan siyasa kamar irin yadda ta kai ma shi Sonko na ƙasar Senegal ƙarara shi ne yasa ai 'yan siyasar Niger kowane yake jin tsoron ya so kira a yin Faransa tunda a cikin hankalinsu ko gobe Faransa ke ba da iko a cikin hankalinsu ko gobe Faransa ke rike mutum ga iko alhali wanga yanayi da ƙasarmu ta shiga na ceton ƙasar nan wanda kaga talaka sun yi to kwansu da kwalkwata suna neman a rabu da Faransa wannan yanayi na mulkin mallaka wannan yanayi na danniyar siyasa da Faransa take ya wuce dan siyasa duk wanda ke neman yayin mulkin ƙasa ga cikin mutumci to ya raba kai ne da harkar Faransa wannan alƙibla ce wadda talaka sun kaba ƙasar nan kuma haka abun zai tabbata idan yanayi na demokradiya ya komo tunda yanzu ba wannan zancen akai ba zancen da akai na aza ƙasa ga bisa turba ingantatta wadda za tattalin arzikinta wadda talakawa za su jin daɗin ƙasarsu zancen da akai shine na a kori ƙasar Faransa kwata-kwata ta bar mu na ƙasarmu domin mu yi mulkin kanmu da kanmu kuma mu yi hulɗa da wanda mun ga dama wannan zance na demokradiyya ko na zaɓe ko wazicin zaɓe abu ne wanda yanzu ba shi cikin hankalin talaka fitatar a gaba in lokaci kwanciyar hankali ta dawo a cikin ƙasa an ka samu duka irin abubuwan da an ka aza bisa turba ta kirki ana iya kuma bisa tabarkin demokradiyya
masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.